Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden ya ziyarci al'ummar Indiana Gila River da ke Arizona domin isar da sakon ban haƙuri da aka dade ana jiran shiga Amurkawa 'yan asalin yankin domin tsarin kwanan ɗalibai a makaranta da ya wahalar da iyalai, yare da kuma al'ada na dubban 'ya'yan Indiyawa na ɗaruruwan ƙarni. Shugaba Biden ya ce yana wannan magana ne bilhaki da gaskiya. Ya ce a wurin shi wannan abu ne mafi sarƙaƙiya da ya taɓa samun damar aiwatarwa a tsawon lokacin da yake a matsayin shugaban ƙasa Amurka. Ya zayyana yadda aka riƙa sace 'ya'yan asalin Amurkawan aka kai su wurare da ba su taɓa sani ba. Ya ƙara da cewa yara sun riƙa dawowa makaranta ba tare da sutura a jikinsu ba, da aski musu gashin kansu, gashin da su a wurinsu abu ne ke ɓaɓɓe mai daraja, da ma shafa sunayensu da aka sansa da shi aka riƙa mai sunayen da wasu sunaye na Turanci. Ya ci gaba da bayyanawa cikin yanayi na damuwa yadda aka ci zarafinsu, aka riƙa tilasta su yin aikin ƙarfi da raba su da iyayensu na asali ba tare da yarda iyayen da suka haife su ba. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa aikin kwashe marasa lafiya daga yankin da yaƙi ya daidaita a Gaza na neman bushewa, lamarin da ke jefa rayuwar dubban mutane da ya haɗa da yara ƙanana cikin haɗari da cututtuka da majikkata da ba sa iya samun kulawar da suke buƙata. Mai magana da yawun asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, James Elder, ya shaidawa manema labarai a ranar Juma'a a Geneva cewa yaro ɗaya kacal ake iya fita da shi daga Gaza a duk rana zuwa asibiti, lamarin da idan ya ci gaba da irin wannan tafiyar hawainiya kenan za a shafe shekaru sama da 7 kafin a kwashe yara 2,500 da ke buƙatar kulawar gaggawa. Ya ce sakamakon hakan yara na mutuwa a Gaza, ta yadda ikon Allah kaɗai yake kare rayuwar yaran da suka riƙa tsallake rijiya da baya a irin lugudan bama ba mai da alburusai da ake yi ya riƙa kange su daga samun ficewa daga Gaza domin samun kulawar da suke buƙata cikin hanzari domin ceto rayuwarsu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ruwaito cewa marasa lafiya su 15,600 ke buƙatar a fita da su domin yi musu jinya, inda mutane 5,138 kacal aka iya fitarwa zuwa yanzu. Kusan rabi daga cikinsu na fama ne da cutar kansa, kashi 40 daga cikin 100 kuma na fama da raunuka da suka samu sakamakon yakin, da wasu su 200 da ke fama da cutar ƙoda. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce marasa lafiya su 231 ne aka samu fita da su tun ranar 7 ga watan Mayu. A jiya Juma'a, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ana sa ran Rasha ta tura sojojin Koriya ta Arewa zuwa bakin daga a safiyar Lahadi. Cikin wata sanarwa da aka wallafa a shafinsa na kafar sadarwar zamani ta X a hukumance, Zelensky ya ce hasashen ya ɗora shi ne bisa labarin sirri na soji da aka samu a jiya Juma'a daga kwamandan dakarun Alexander Sieransky. Zelensky ya kira yunƙurin na Rasha da matsayin neman faɗaɗa yaƙin. Ya ƙara da cewa duniya na kallo ƙarara yadda Rasha ke gurin ci gaba da yaƙin da take yi, da yake kiran a samar da wani ƙarfafa martani daga shugabannin duniya. Zelensky ya ce bai kamata a kawar da kai ga shiga sharaba shanu da Koriya ta Arewa ke shirin yi ba. Ya ce kamata ya yi a dumfarin Moscow da Pyongyang da gagarumin matsin lamba domin ganin sun yi biyayya ga ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya a kuma kama su da alhakin zafafa yaƙin. Da yake mai da martani ga rahoton leƙen asirin na Ukraine da ya ce dakarun Koriya ta Arewa na yankin Kursk na Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce hurumin Rasha ne ta yi yadda ta so akan yadda za ta yi amfani da sojojin. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da sanyin safiyar Asabar ɗin nan ne rundunar sojin Isra'ila ta ce ta ƙaddamar da hare-hare a kan Iran, a lokacin da Iran ɗin ta rawaito cewa an ci ƙarar ababen fashewa a babban birnin ƙasar Tehran da birnin Karaj da ke kusa. Rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta faɗa cikin wata wallafa a kafar sadarwar zamani ta X cewa tana kai hare-hare na musamman akan wurare da takaita na soji a Iran ba tare da ba da wani ƙarin haske ba. Mai yiwuwa ne nan ba da jimawa ba, 'yan jam'iyyar hanɓararriyar Prime Minister Bangaladesh Sheikh Hasina su fita kan titi domin nuna ƙin jini ga gwamnatin riƙon ƙwaryar Muhammad Yunus da ya taɓa samun kyautar nan mai daraja ta Nobel Peace Prize, cewar jagoran jam'iyyar. Sakataren shirye-shirye na jam'iyyar Awami League, Shafiul Alam Chanhori, ya shaidawa muryar Amurka a ranar Juma'a cewa suna nan suna shirye-shiryen yin zanga-zanga da fara faɗi tashinsu na siyasa. Chanhori na ɗaya daga cikin gwamnatin shugabannin jam'iyyar Awami League wanda ya arce daga Bangaladesh bayan da wani boran dandazon ɗalibai ya yi waje da mulkin Hasina a watan Agusta. Shugabar mace mai kamar maza na kan zagaye na huɗu na shugabancin ƙasar ne a lokacin da ɗalibai suka wartake ta, suka tilasta mata yin murabus a ranar 5 ga watan Agusta